إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 11 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 27 ga watan mayu miladiya ta 2018 Allah cikin ikon sa ya hada fuskokin mu a wannan masallaci da ake cewa masallacin amana a nan garin Dakace karamar hukumar Zaria domin tattaunawa akan wata mas'ala da ta shafi addinin musulunci karkashin hukuncin zagi ko batanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam babu shakka wannan matashiya tana da muhimmanci a wannan zamanin da muke rayuwa musamman idan muka lura da cewa tun daga shekaru 20 baya har zuwa yanzu Allah ya jarabci al'umma wannan bangare namu na Zaria ko arewacin Najeriya da wasu irin mutane waɗanda su kuma tambarin addinin su shine zagin sahabbai wannan shine abin da aka san su da shi duk inda aka kai aka kawo ba su da wani abu a cikin addinin su da ya kai muhimmancin zagin sahabbai mutum abin yana yi wa mutane ciwo har ma an fara sabawa har ba a jin nauyi domin wannan yana daga cikin ɗabi'ar rayuwa shi yadda abu ya kai da muni ko kasancewar shi ba ko ba a saba ganin sa ba yau da gobe idan ana ji ana gani to za a saba za a daina ganin shi a matsayin baƙo ko a daina ganin shi a matsayin mummuna ko abun Allah wadai ga Allah cikin jarabtawarsa ya jarabce mu da waɗannan mutane wato masu bin addinin Shi'a a kewaye da mu a nan ƙasar Zazzau da sauran kasashen arewacin Najeriya kuma a dukkanin wuraren tarurrukan su da bukukuwan su da harkokin su ba sa jin kunya ba sa jin tsoron Allah sukan kama sunayen wasu manyan mutane daga cikin sahabbai su ta musu sharri da kazafi da kage ko kuma ma su musu kudin gora ga baki daya babu shakka irin wannan yanayin yana da muhimmanci a ƴan uwa musulmi su fahimci hadarin wannan kabiya da kuma hukuncinta don hakan ya zama izina ga wanda yake wanda Allah ya yi nufin shi da shari'a sai ka ga ya dawo daga wannan bata wanda kuma dama Allah bai jarabce shi da ita ba da ya sake samun rigakafi da kariya don ya san hadarinta Allah ubangiji ya sa mu dace abu na farko da nake so ne mana magana akan shi shine ma'anan sahabi in aka ce sahabi me ake ni kalman sahabi kalma ce ta larabci asalinta wacce aka kera ta daga harufa guda uku sadun ha'un ba'u wato lafazin sahiba yashabu sahabiyun wannan lafazi kamar yadda malaman harshen larabci suka faɗa duk inda irin wannan sauti guda uku suka haɗu sadun ha'un ba'un suna nuni zuwa ga kusantar juna suna nuni zuwa ga samun wasu abu guda biyu da suka yi kama da juna da haka lafazin sahabi an kera shi ne daga as-suhba kusanci da abokantaka sannan a ma'anar shi ta harshe ba a sharɗanta daɗewa ba a sharɗanta sai an daɗe da juna sannan za a ce wane sahabin wane da zarar sun taɓa gamuwa ko sun taɓa yin tafiya tare ko sun taɓa wata hulɗa suna iya zama sahabin junansu wato abokan junansu a cikin alqur'ani mai girma wannan kalma ta zo da ma'anoni mabambanta daga ciki ta zo da nuni zuwa ga abokantaka tsakanin mumini da mumini kamar fadin Allah da yake cewa qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni kisa annabi Musa da annabi Khidir alaihi wassalam yace in na ƙara tambayar ka wata mas'ala bayan wannan to kar ka yi abokantaka da ni fala tusahibni aga annabi Musa da Khidir dukkanin su bayin Allah ne mu'minai kuma annabawan Allah yakan zo da ma'anar abokantaka tsakanin babba da ƙarami kaman da da mahaifi ko makamancin haka kuma da Allah yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma idan iyayenka suka yi jayayya da kai akan kai wani abu wanda baka san hukuncin Allah game da shi ba to kar kai musu da'a akan sabon Allah amma duk da haka sai Allah ya ce wa sahibuhuma amma ka abokance su fi duniya ma'arufa bisa abin da ya dace a cikin rayuwa takan zo da ma'anan abokin tafiya wanda kuka kama hanya da shi ko kuka ban gari tare kama fadin Allah wal jaru bil qurba wal jaru julbi was sahibi bil jamb wato da kuma abokin tafiya haka akan ce sahabi tsakanin mai gida da yaransa wato wanda yake shugaba da mabiyinsa shine kamar fadin Allah thaniyatnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibi sahibi anan mabiyinsa wanda yake karkashin shugabancin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka akan ce wa mutanen gari kaza da shugabansu ko annabin da aka aiko musu ya zama sahabansu kamar da Allah yake cewa wato ko da shi yana da imani su kuma ba su yi imani ba ko da irinsu daya suna kan matakin imani dukansu ko da irinsu daya ta fuskar matakin ba su yi imani ba kamar da Allah yake cewa ma dalla sahibukum wa ma gawa anan sahibuhum shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma mutanen garin Makka daukacin sa ake yi ma wannan karatun ma dalla sahibukum wa ma gawa haka kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Abu Huraira ma fa'ala sahibukal bariha a cikin hadisin Bukhari wanda yake da kissar wannan ashedanin aljani da yake zuwa yana satan kayan zakka da aka baiwa sayyidina Abu Huraira a jiya da yabo sai manzo Allah ya ce mishi ma fa'ala sahibukal bariha menene mutumin naka yayi jiya haka kafirai junansu kamar yadda can muka ji mu'minai junansu abokai ne to haka kafirai ma Allah ya kira su da abokai da yace fanadaw sahibahum fata'aqa fa'aqar sai suka kira mutumin nasu suka haɗu akan a kashe wannan raƙuma ta annabi Salihu kuma ya je ya soke ta sahibuhum anan dan uwansu akan addinin kafirci Allah ka sani waɗannan suna daga cikin ma'anoni na halshe wanda kalmar take zuwa da su a cikin larabci baya ga haka malaman musulunci musamman waɗanda suke da kulawa akan bincike akan tarihin sahabbai da ilmomin da suka bari da rayuwarsu sun yi kokarin yin bayani mai ake nufi da sahabi akwai maganganu iri daban-daban waɗanda malamai suka faɗa waɗanda ba zai yiwu a nan a ce a yi ta tilawarsu ba amma za mu taƙaita a kan ta'arifi wanda yake shine malamai suke dogaro da shi wanda al-imamu al-hafiz ibnu hajar rahmatullahi alaihi ya dogara da shi a cikin littafinsa na al-isaba fi tamyiz as-sahaba suna cewa in aka ce sahabi ana nufin mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala al-islam mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala al-islam wa in takhallalat bayna dhalika ridda wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama mu'minan bihi ya gamu da shi alhalin yayi imani da manzon Allah din wa mata ala alislam kuma ya mutu a cikin musulunci wa in takhallalat bayna dhalika ridda koda an samu ridda ta ratsa wannan imanin nasa to wannan ta'arifi akwai abubuwan lura game da shi na farko dole ya zama an samu gamuwa ta ido da ido kenan banda mutumin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki banda mutumin da ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gan shi ba koda kuwa yayi zamani da shi akwai mutanen da ake kiransu da suna mukhadramun wato sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amma wasu uzurori ba su ba su dama suka zo Madina suka yi ido da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wasu su sun zo a makare wasu kuma gaba ɗaya dama ba su ma zo bane to waɗannan su ba sahabbai bane amma suna dan sama kaɗan da tabi'ai su ake cewa mukhadramu to banda su sannan dole ya zama kuma an samu imani kenan banda kafiran da suka ganshi irin su Abu Jahal irin su Abu Lahab irin su Utbah ibn Rabi'a waɗannan gingiman kafiran Makka su ba sa cikin lissafin sahabbai to akwai matsala kuma game da ɗayan bangaren sune munafukai gashi an samu a cikin kalma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce ya bada dama a kashe Ubay dan Salul sai ya ce a kar a ce Muhammadu yana kashe sahabbansa yanzu kuma wannan Ubay dan Salul babban munafiki ne hasali ma shine jagoran su gaba daya kuma munafiki baya cikin sahabbai kamar yanda Ibn Hazm ya ambata a cikin littafin Al-Muhalla da Al-Hisab to amma kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da lafazin sahabi din da aka sai malamai suka ce anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da siyasar rayuwa ne su a wurin sauran mutane waɗanda ba sa cikin sahabbai kamar Yahudawan Madina a wannan lokaci waɗanda kuma suna jiran duk wata shubuha ne su yada ta to a wurin su irin su Ubay dan Salul sahabbai ne amma a kashin gaskiya munafikai ba sa cikin lissafin sahabbai saboda su ma ba su imani ba kamar yadda Qur'ani ya bada labari qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna sannan daga baya kuma Allah ya ce abillahi wa rasulihi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani sun kafirce wa Allah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadibun Allah bai da imanin su ba dan haka ba sa cikin lissafin sahabbai da su da kafiran Makka da Yahudawan Madina duka matsayinsu daya ta fuskar rashin samun daraja yin imani ballantana su shiga cikin karabtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan dangane da liqa kuma har yanzu to za a cire mutanen da suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma basu ganshi da ido ba shin suna cikin sahabbai ko ba sa ciki waɗannan suna cikin sahabbai idan suna da imani kamar mutumin da ya kasance makahu ne amma ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su waɗannan makahu itbanu abin nan bai sunan shi wanda manzon Allah yake bashi amana gari din nan wanda aka sukar da suratu abasa akan shi ibnu ummi maktum abdullahi ibnu ummi maktum da makamantansu waɗannan su sahabbai duk da Allah ya jarabce su da jarabawar rashin lafiyar ido ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun zauna da shi sun yi sahabbantaka da shi sannan wannan gani da aka ce ko da gani ne kwaya daya amma mutanen da suka zo daga kauyuka bayan saukan fadin Allah idza jaa nasrullahi wal fath mutane sun dinga zuwa daga garuruwa da kauyuka suna kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara su koma wasu ma kwana daya kawai suke su ma sahabbai ne wasu ba taba zuwa yaki ba su ma sahabbai ne da wanda yaje yaki kwaya daya da wanda aka je dukkanin yakokin da shi shi ma sahabi ne sai dai kowa gurgurdan dadewarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgurdan falalar da Allah yake bashi gurgurdan dadewarsa a mazauni wato majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgurdan abin da zai iya rabauta da shi ne ilimi da falala amma dai a cikin wannan muƙami na sahabbantaka to shi ma ya shiga cikin sa wannan shine tarihi da malamai suke karkata zuwa gare shi dangane da su waye sahabbai da sahabbai din nan ana kasa su zuwa dangi dangi ko mu ce aji aji kamar yadda misali idan mutun ya kalli sojoji watakila mu da muke farahula ba dole mu san kashakashan su ba amma su a cikin su sun san kashakashan su akwai soja nau'i kaza akwai nau'i kaza akwai muƙami kaza da sauransu kamar yadda muke zaure din nan gaba ɗayan mu kowa yana da wani siffa da suka hada da juna amma kuma akwai abin da ya raba su sai shekaru ko kabila ko matakin ilimi ko dadewa a cikin harkar karatu da koyo za a samu dai wasu abubuwa da suka bambanta mu da juna kuma za a samu abubuwan da suka hada mu gaba daya to haka sahabbai suke akwai abubuwan da suka hada su gaba daya shine imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zama da shi da taimakonsa to akwai kuma abubuwan da suka rarraba su waɗanda Qur'ani ya bada labari da ishara zuwa ga irin waɗannan abubuwa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal kullun wa'ada Allahu al-husna Allah yace ba iri daya bane waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yi imani tun kafin fathu makka waɗannan suna gaba da waɗanda sai da aka yi fathu makka suka yi imani amma dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin husna malaman hadisi malaman tafsiri suna fassara husna da aljanna wa kullan wa'ada Allahu alhusna saboda fadin Allah da yake cewa innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu lalle waɗanda aljanna ta tabbata gare su a wajenmu Allah ya ce ulaika anha ay an dukhulin nar mubaduna waɗannan an lesanta su daga shiga wuta da haka Allah ya musu alƙawarin aljanna gaba daya amma kuma ba matsayin su dai ba tun anan duniya hatta kuma aljanna ina fata mun gane wannan idan haka malamai su yi kokarin su karkasa sahabbai zuwa dangi dangi dabaka dabaka الإمام محمد بن سعد المصري رحمة الله عليه أشكل تفن الطبقات الكبرى شيء فار يوم أن أي كي هذا ما مؤتمر كم عند ما لم يسك تسجب هذا تفيا أكنسا قال بقول تفهم مصطلح الحديث هذا سك بدانا أكن ربع صحابي زوا طبقة قوم شابي طبقة تفرقوا وتوأن لسك السماء وجن درجة sune sahabban da suka musulunta da wurwuri waɗanda ran da aka fara musulunci wasu ba a yi mako guda ana yi musulunci ba suka musulunta daga sanda aka saukar da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq wasu sun musulunta a rana wasu washegari wasu wata guda wasu ba a kai shekara ba suka musulunta to wannan sune qaumun taqaddama islamu a cikin su akwai irin su Khadija radiyallahu anha irin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu da Umar ibn al-Khattab da Uthman da Ali radiyallahu anhum ajma'in waɗannan al-khulafa'u al-arba'a da sauran al-asharatu al-mubashshirin bil janna in banda ɗaya daga cikin su wanda mutumin Madina ne shine Sa'id ibn Zaid mutumin Makka ne amma baya nan a farkon al'amari ya tafi kasuwanci waɗannan sa daga cikin qaumun taqaddama islamuhum qaumun taqaddama islamu mutanen da musuluncin su ya faru da wurwuri waɗanda suke biye da su a wurin daraja sune mutanen da suka shiga musulunci kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin shawarar shiga Daru Arqam. Akwai wani meeting da mutanen Quraysh suka yi a Darun Nadwa bayan shekara ta uku da fara musulunci. Suna so su dau mataki akan wannan sabon addini kamar da suka ce ƴaƴan su da bayin su da sauran talakawan gari suna musu bore yaya za a yi. To wannan meeting din da aka yi waɗanda suka musulunta kafin wannan meeting din, wanda wannan lokaci ne aka yi shawarar cewa to za a dinga azabtar da duk wanda ya musulunta, duk wanda bawon shi ya musulunta ko yaron shi, to ya kawo shi wurin suwa ne, su kuma za su gana mishi azaba, za su ɗanɗana mai kuɗa har sai ya bar wannan addini. A lokacin da aka fara azabtar da mutane irin su Bilal, irin su Sumayya da sauran mutanen gidan Ali Yasir da makamantansu radiyallahu anhum ajma'in. Mataki na uku shine sahabbai waɗanda suke Muhajirul Habasha, wanda suka yi hijira zuwa nan ƙasar Afirka, waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini saboda cutarwa ta yi yawa. Talakawa ne, ba su da wadata, marasa ƙarfi ne, ba za su iya ja da waɗannan ƙarfafan mutanen Makka ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini ya ce ku tafi ƙasar Habasha, akwai wani sarki a can, na samu labarin cewa ba a yin zalunci a wurinsa, da aka ku je wurin shi ku samu wurin zama. Waɗannan su ne sahabbai Muslimatul Habasha, irin su Ja'far ɗan Abu Talibin da su abin nan da suka tafi shi da jama'arsa. Sannan sai kuma ashabu da aqabatul ula su ne mataki na huɗu, wanda ya fara da mutanen Madina kenan. Mutanen Madina tun suna Madinar su a lokacin a jahiliya, Yahudawa suna musu goyi kullun cewa muna nan muna jira annabin ƙarshen zamani, idan ya bayyana za mu haɗa kai da shi, duk za mu kashe ku maguzawan banza da wasu. To sai wannan abu ya shiga cikin ƙwaƙwalwarsu, to suna wani yaƙi ijunansu Ausu da Khazraj. Sai wasu daga cikin mutanen Madina suka tafi ƙasar Makka don su je su haɗa kai da Qurayshawa, su ba su aran sojoji don a zo a murƙushe abokan faɗansu. To da suka zo lokacin aikin hajji ne, a lokacin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar wato takunkumin hana yin wa'azi, sai dai lokacin aikin hajji ne kawai yake da daman ya tallata addininsa. To a zaman Mina da ake yi bayan an dawo daga Arfa, sai yana yawo rumfa-rumfa yana ma mutane tallan addinin musulunci, yana cewa ya jama'a Allah Ubangiji ya aiko ni da addini mai tsarki, ya aiko ni da miƙaƙƙen addini, ya ce a daina bautan gumaka, a bi iyaye, a sada zumunta, a taimaki juna, a yi kaza a yi kaza, wane ne zai bi ni ya taimake ni ya bani dama na yaɗa wannan addini, sakamakon shi yana wurin Allah, yana yawo yana faɗan wannan maganganu. Su kuma kafiran suna bin shi suna cewa kar ku ji shi, kar ku saurare shi, mu ne nan mutanen shi, mun ki yarda, ku za ku yarda? Inda gaskiya ce da mu mun riga ku bi, law kana khairan ma sabaquna ilayhi. To a lokacin sai wasu daga cikin mutanen ƙasar Madina sai suka ji wannan maganganu, sai suka zauna suka shawara suka ce wannan shine mutumin da Yahudawa suke ba mu labari, abin da yafi dacewa mu riga su shiga addinin nan kawai, mu riga su shiga addinin nan shine kawai tsiranmu. Shikenan sai suka yi shawara suka je suka musulunta. To sune ake cewa ashabul aqabatul ula, wannan wata daraja ne, su As'ad ibn Zurara da makamantansu. Da suka musulunta suka koma ƙasarsu, sai suka je suka ci gaba da yaɗa musulunci, suka yi ta wa'azi. Manzon Allah bai iso Madina ba face ɗaukacin mutanen Madina sun musulunta, sun riga sun yi kalmar shahada, suna sallah, suna karatun Alƙur'ani. Da shekara ta zagayo sai suka sake gayyato mutane, waɗancan na farko su goma sha uku ne, sai suka gayyato mutane arba'in, suka ɗauko manyan mutane da shuwagabannin al'umma suka zo da su, su arba'in suka zo suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama muna so mu yi mitin da kai, mu haɗu da kai rana kaza lokaci kaza a wuri kaza. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi tahowa, sai ya taho da baffansa Abbas tunda yake a lokacin shi Abbas bai riga ya musulunta ba da aka zo aka hadu cikin dare suka ce muna so kai kaura ka dawo garin zamu baka dukkan kariya da kake bukata zamu baka dama ka yada addinin Allah zamu kare ka da jinin mu da dukiyar mu da rayuwar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan naji zan jira umarnin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya bani umarni za ku ji sakura to wannan ita kuma ita ce al-aqabatu thaniya sai suka koma garuruwan su suka je suka zauna suna jiran sako daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izinin yin kaura zuwa Madina shi ne sayyidina Abubakar kuma yake ba da labari a cikin Bukhari yace ina zaune rana a tsaka dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta sanya sahabbai suna fita ana silalewa ana fita yace ma Abubakar amma kai ka jira ni kar ka fita sayyidina Abubakar shi kuma sai ya je siyo dabbobi guda biyu raƙuma guda biyu yace na zo na daure su ina ta musu kiwo ina horar da su saboda tafiyar da take gaban mu yace rana a tsaka ina zaune a cikin iyalaina sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi ya rufe fuskar shi yayi kaman irin yanda buzaye suke ko kuma yanda kuma ta kuke sa niqabi yace tunda na ganshi na san to akwai wani al'amari babba yace da ni yana sanye magana da ni da shi a sarrance sai nace a duk waɗannan da suke zaune iyalanka ne ba ka da matsala da su duk abin da zaka faɗa ka fara manzon Allah yace Allah ya bani izini na fita ce to tare zamu fita kuwa shine suka kama hanyar hijira to ashahidi shine wannan ziyara ta biyu da mutanen Madina suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka gayyace shi zuwa garin su ita ake nufi da al-aqabatu thaniya bai'atul aqaba ath-thaniya wanda suke da wannan daraja su mutum 40 ne da ɗaya ko da biyu a lokacin Abbas yayi kokarin ya sa musu shubha yana ce musu kun ga wannan mutumi ku kyale mana shi mu ne ƴan uwan shi duk da bamu yarda da shi ba ba za mu bari ya wulakanta ba kar ku je ku tafi da shi ya ja muku jangwam saboda anan ma bala'i ake tai da shi da al'umma sai suka ce kai malam ba ruwanka mun riga mun yarda mun dauka wa kanmu kuma duk abin da ya kamata za mu ce to shikenan tunda kun ji kun gani Allah ya bada sa'a to kuma mutanen Madina ba su yi ƙasa a gwiwa ba alƙawarin da suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun cika shi cif dan lokacin da aka je za a tafi yakin Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa jama'a ku bani shawara Abubakar yayi magana jama'a ku bani shawara Umar ya sake yin magana jama'a ku bani shawara sai Ubaratu dan Samit yace kamar kana nufin mu ne ko mu mutanen Madina yace kwarai ku nake saboda yayi alƙawari da su cewa idan an kawo mushi farmaki a cikin garin su za su tare shi yanzu kuma ba cikin garin bane an fito to yana so ya tabbatar da shin wannan alƙawarin nasu ya shafi har da wajen garin Madina sai suka ce mushi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun baka idi duk wanda kai zumunci da shi zamu zumunci da shi duk wanda kake faɗa da shi zamu faɗa da shi duk abin da kace ayi na sulhu ko yaki shi za a yi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda za a raba mutane zuwa kungiya kungiya jam'iyya jam'iyya to da shi ne shiga jam'iyyar mutanen Madina yake cewa kuma kaunar su imani ne alamar kana da imani shine a ga kana kaunar mutanen Madina alamar munafunci shine a ji ba ka san mutanen Madina radiyallahu anhum ajma'in wa salawatullahi wa salamuhu ala rasul baya ga waɗannan sai kuma dabaka ta shida sune muhajirai waɗanda suka iso Madina suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Quba a wajen garin Madina bayan isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina yayi da zango a gun dangin mahaifiyarsa a Quba yayi kwanaki a wannan wajen akwai waɗanda suka riske shi anan daga cikin sahabbai irin su Mus'ab ibn Umair da makamantansu waɗannan suna daga cikin sahabbai masu daraja a mataki na shida sai kuma sahabbai ahlul badar sahabban da suka je yakin Badar yakin Badar shine yaki na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsakanin shi da kafiran Makka wanda tarihi ya tabbatar da cewa abin da ya faru shine mutanen Makka lokacin da sahabbai za su je Madina sun ta kwace musu dukiya sai a tare ka a ce to ka zaba ko ka juya ko kuma a kwace komai naka da duk abin da ka bari a baya da gidanka da gonarka da bishoyin dabino da dabbobinka duka mun kwace sai dai mutun ya fada haka nan ya fita haka nan ta CDE ba CDE ba sarada da yake cewa ba shi da komai wadannan sahabbai suka zabi imani suka fita sai mutanen Makka suka hada dukiyar nan mai yawa suka tafi da ita miliyoyin kudi sun tafi kasuwanci kasar Sham shine labari ya iske su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga dukiyar ku nan mutanen Makka sun fita da ita sun je kasuwanci kuma sun ciyo riba ga suna a hanyar komawa da aka kuje ku tare su ku kwace kayan komandan wannan runduna shine Abu Sufyan yana kafiri a lokacin da ya samu labari sai yayi yanke ya canza hanya kuma ya aika a ga yawa mutanen Makka cewa ga su Muhammad ran sun fito dan haka ku fito ku tar dukiyar ku su kuma da ma suna neman sanadiya shikenan suka dau dan mara suka fito sama da mutum 1000 labari ya iske su cewa Abu Sufyan ya tsere ta musu da dukiyar su da haka su koma suka ce wallahi ba za su koma ai wannan shine da masa ta farko kuma ta karshe za su je su murƙushe Muhammadu da sahabban shi shikenan daga nan kowa ya huta to Allah kuma cikin hikimar sa ya kaddara kamar yadda yake cewa watawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum kuma kanku kuna so ne ya zama ba a yaki ba amma Allah ya riga ya tsara sai an yaki to aka zo aka gamu su kuma sahabbai mutum 300 da doriya da 13 ko 14 ko 15 ko makamancin haka basu kai mutum 350 ba Allah kuma cikin hikimarsa yasa akai wannan yaki kuma ya ba musulmai nasara ta ban mamaki aka kashe manyan kafirai guda 70 aka kama bayi a cikin su guda 70 saura kuma suka ranta a nakai aka je kasan Makka akai kwana da kwanaki ana ta'ajjubi ana zaman makoki ana jajinta wa juna irin bala'in da ya auku da su kuma dukkanin kasashen larabawa labari ya iske cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dandana ma Qurayshawa ku da su wadanda da ana ganin su mutanen Allah ne ma cewa Allah ne yake musu yaki wannan yaki a daraja ce ta musamman idan aka ce sahabi badari ne to wannan daraja ce ta musamman dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa Allah ya leka zukatan mutanen da suka je Badar kuma da ruwa cikin hadisin Bukhari kuma ya ce ya yafe musu duk abin da suka aikata ba komai da aka an sha samun mutanen Badar su yi wani kuskure wanda babbar katobara ce amma sai manzo Allah ya kauda kai ya ce ba komai sun je Badar kamar Misba wanda ya daga sunan suke ma Aisha kazafi yana daga cikin Badarawa ita kanta Aisha take cewa badariyun ne kar a zage shi kaman Hatib ibn Abi Balta matan shi ta kai ƙara cewa yana zaluntar ta yana duka yana cin mutunci manzo Allah ya ce ki hakuri da shi ya je Badar ya sake yin wani laifi na tona asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kafiran Makka cewa ga mu nan zamu taho zamu yake ku manzo Allah ya ce a rabu da shi Umar ya ce ya manzo Allah ka bari na kashe shi munafiki ne manzo Allah ya ce a kyale shi ya je Badar zaka waɗannan suna da wata falala ta musamman Allah ubangiji ya kara musu yarda sai kuma waɗanda suke biye da su sune dabaka ta 8 sune sahabban da suka yi hijira daga bayan yakin Badar zuwa sulhu Hudaybiya muhajiru ma baina Badarin wa sulhu Hudaybiya baya ga su kuma sai mataki na 9 sune sahabban da suka je bai'atul ridwan sada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da nufin zashi a Makka dan yin umara kafiran Makka suka samu labari suka fito suka ce ba za ta saku ba bindiga a ruwa akai ta tata burza akai ta ayi adawo ayi adawo har dai lokaci ya kai ga an aika sayyidina Usmana zuwa cikin garin Makka ya je ya jiyo labari da aka je ya kwana ya wuni bai dawo ba a ji labarin sa ba sai aka fara tsammanin ko dai sun kashe shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ko har sun kashe Usman ci to wallahi sai na yake shi duk da manzo Allah bai zo da makaman yaki ba yace jama'a wane ne zai muni mubaya'a akan cewa in dai sun kashe Usmana to mu da su yaki ne shine sabban nan suka billahi manzo Allah ya zauna a karkashin wata bishiya suka bin suna mika mishi chaffa akan cewa sun mishi mubaya'a akan sai dai a mutu sun mishi mubaya'a akan lalle lalle in dai an kashe Usman sai an yaki yau akwai sahabi Ka'ab ibn Ujra da ainihin Salamah ibn Aqwa waɗannan sahabbai an ba da labarin cewa wasu su ma sau uku suke bin layi za su shiga layi su je su yi mubaya'a su dawo su ƙara bin layi su dawo su ƙara bin layi saboda jaddada mubaya'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannun shi daya ya daura akan daya yace hadihi yadu Usman shi ma Usman in dai yana raye to ya muni mubaya'a duk da baya nan a waje an samu sahabbai kaman 1,130 sun yi wannan mubaya mutum daya wani munafiki ne suna Jadd ibn Hadi shine kadai ya ki wannan mubaya ana cikin mubayan sai je kuya a bayan rakumi da aka mishi magana sai ce a'a ni ba zan iya dauka alƙawarin da bazan iya ba ni bazan iya dauka wannan alƙawarin ba gaskiya saboda Allah ni bazan iya ba shi kadai ne ya tabe a wannan waje amma dukkanin sahabbai sun yi wannan mubaya su yake ce musu ahadu bai'atir ridwan sune waɗanda Allah ya yabe su da fadin shi laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajar Allah ubangiji ya yarda da waɗannan mu'minai waɗanda suka maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya Allah ya ce fa'alima ma fi qulubi Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na imani Allah ya ce ya yarda da su fa'andala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba ya sauka musu da natsuwa kuma ya ba su fatu babba na kusa akwai kisa doguwa ba ita ce mas'alar tattaunawar mu ba game da abubuwan da suka faru a Hudaybiya ita kanta darasi ne mai zaman kanshi baya ga waɗannan sai kuma daga bayan Hudaybiya zuwa fathu Makka sabban da suka musulunta tsakanin wannan sulhu na Hudaybiya da fathu Makka ma'ana daga shekara ta 6 kenan zuwa ta 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman Khalid ibn Walid kaman Amr ibn al-As waɗannan sa daga cikin shahararrun sahabban da suka musulunta a wannan lokaci baya ga su kuma sai waɗanda yake ci musu muslimatul fathi sahabban da suka musulunta a shekara ta 9 da abin da ya biyo bayan ta sa'ad da aka shiga Makka fathu Makka da kuma wanda suka dinga zuwa bayan nan zuwa Madina kungiya kungiya suna musulunta waɗannan su ne ƙarshen sahabbai a cikin daraja bayan su sai yara waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ƴan yara ƴan hikin nan wasu yayi musu wasa wasu ya dauke su wasu ya musu huduba wasu ma shi yasa musu suna da makamantan su ƴan yara ne ƴan tara gutsa haka shekara 3 4 5 waɗanda dai sun gan shi wasu suna iya tuna kamanninsa ko suna iya tuna cewa ya zo anguwarsu ko an kai su wajen shi wasu kuma sai dai a ba su labarin cewa ai da aka haife ku an kai ku gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya muku addu'a ya sa muku suna waɗanda su ake ce masu sigarus sahaba ko abna'us sahaba waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan su suka gan shi amma suna ƴan yara ba su balaga ba to su ne dabaka ta sha biyu ta ƙarshe kenan duk wani sahabi baya wuce cikin wannan rankiya wasu kuma zaka ga ya shiga wannan ya shiga wancan ya shiga wancan akwai wanda ya samu falalai ya shiga aji da yawa kamar yadda a lahira misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai kofofi kaza a aljanna akwai kofar ar-rayyan wanda kofar masu azumi ce akwai kofar makaranta alqur'ani akwai kofar masu jihadi sayyidina abubakar yake cewa babu matsala dan mutum ya shiga wata kofa amma ni abinda nake fata a ce kowace kofa ma zan iya shiga manzo Allah ya ce ba komai Allah zai kira ka ta kowace kofa kaga shi yanzu yana cikin kofofi kala daban-daban na shiga aljanna waɗannan su ne tabaqat na sahabbai malamai sun yi kokarin kididdige adadin sahabbai amma babu wato kididdiga ta keke da keke gaba da yawansu saboda babu wani rijista da aka yi musu ba a taɓa musu census ba ba a taɓa yin wani a ce kowa a je a ɗauki tamfirin ɗinsa ba a ƙirga yawan mutanen babu wannan amma ana yin kirjado musamman aka dubi da littattafan tarihin sahabbai da irin tarjumomin da yawan lambar tarihin tarjuma to a cikin littafin misali al-isaba fi tamyiz sahaba akwai tarjumar sahabbai sama da 1018 sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad da yaje aikin haji na bankwana da kuma yakin hawazin sahabban da suke tare da shi an ce sun kai mutum 1000 mutanen garuruwa da kauyuka da gaffa dan haka sahabbai ba za su gaza mutum 1000 ba amma ba kowa ne shahararri ba ba kowa ne aka san shi ko aka ji labarin sa ba wanda Allah ya kiyaye labarin sa aka ji labarin dududu ba su wuce mutum 25,000 ba wanda aka ji labarin su da sunayen su da tarihin su da sauransu amma asalin yawan su ta yi a ce ya kai mutum 1000 sannan sahabbai ana fadan wani shine farkon musulunta wani shine farkon kaza da sauransu akwai wasu darajoji na musamman sayyidina abubakar shine sahabin da ya fara musulunta a cikin mazaji sayyidina ali shine sahabin da ya fara musulunta a cikin yara kanana ummuna khadija radiyallahu anha ita ce farkon musulunta a cikin mata sannan sahabbai sun rayu har zuwa shekara ta 110 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya bada labari a ƙarshen rayuwarsa al-imam al-bukhari da muslim suka tattar da hadisi yake cewa a cikin wani dare mai haske yake cewa kun ga wannan daren to idan aka juya shekara 100 babu wani mutum mai rai da zai saura bayan shekara 100 zai zama ya mutu nan da shekara 100 dan haka bayan shekara 100 zai zama shekara 110 kenan bayan hijira idan mutum ya da'awa sahabbantaka to ba a karban wannan da'awa dan ƙarshen sahabbai shine abutuwa shine Abu Qufair Amir ibn Wasila wannan sahabi shine ƙarshen mutuwa wanda kuma ya rasu ne a cikin wannan shekara ta 110 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sahabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su ƴan aljanna ne kamar yadda malamai suka fara al-imam as-suyuti ya ce inda mutum zai rantse da Allah ya ce idan sahabbai ba ƴan aljanna bane to matata ta sauku yace to matarka tana nan ba ta sauku ba domin a dunkule Allah ya dunkula su ya ce ya ba su aljanna kuma wacce aya da muka ji fadin Allah cewa la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkanin ku na ba ku al-husna ita ce aljanna haka kuma radiyallahu anhum da Allah ya tafada cewa ya yarda da su ma'anar yarda wani abu ne ma fiye da aljanna kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama baiwa ƴan aljanna duk ni'imar da zai ba su Allah ka sa mu a ciki zai kuma zo ya ce musu ya ku bayina akwai wani abu da rage muku wanda na muku alƙawari ta ce ai ko Allah mu ka ma wuce abin da ka mana alƙawari mun gode ya Allah sai Allah ya ce akwai wani sauran abu da nake so ne muku sai Allah ya ce to ku je na yarda da ku na ba ku yarda ta na tseratar da ku daga fushina wannan ranar za a ji daɗi aljanna wanda ba taɓa ji ba a baya da aka yarda Allah tana gaba da mujarradin shiga aljanna su kuma ta anan duniya Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu waɗannan mutane sun gama samun falala Allah ka sa mu a daishin su daga cikin babuka masu muhimmanci wanda malamai suke tattaunawa a kai game da sahabbai akwai bayani akan adalcin sahabbai idan aka ce adalci ana nufin nagarta da kirki shine ya zama mutum baya karkata zuwa ga son zuciya a rayuwarsa ko addininsa Allah ya taimake shi baya son zuciya domin har annabawa Allah ya musu gargadi akan kada su bi son zuciya ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa yudillaka an sabilillah son zuciya shine abin da ke halakar da mutane daga tafarkin Allah al-imam ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa akwai abubuwa guda biyu waɗanda dole sai mutum ya yi gwagwarmaya da su kafin zai tsira abu na farko shine shaida abu na biyu kuma shine gwagwarmaya da za ka yi da sauran halittu makiya gaskiya ya ce to amma kuma waɗannan abokan hamayya guda biyu ba za ka iya gwagwarmaya da su ba sai ka yi gwagwarmaya da wani abu da ke tsakiyarsu ya ce shine zuciyarka sai ka iya gyara zuciyarka tukunna ba ta karkata zuwa ga barna da son zuciya da bata da kafirci da maguzanci da fasikanci da kasala
wanda take hana mutum yin bautar Allah da waswasi da sauran cututtuka na zuciya to sai Allah ya ce miki sai Allah ya gyara musu zuciyarsu Allah ubangiji kamar yadda ya ce fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na imani al-imam at-tabari da ya fassara fadin Allah wa ashhadu zawai adalin minkum yace ai ma'anar zawai adalin da aka ce ku sanya sheda mutane biyu masu adalci a cikin ku yace wato waɗanda suke ana sa ran suna da addini kuma suna da amana haka fadin Allah da yace min bantar dauna minash shuhada'i tabar yace ya'ani min al-udul mutanen kirki idan aka ce adili a istilahi abinda ake nufi shine musulmi balagagge wanda shari'a ta hau kan shi wanda ya kubuta daga duk wani abu na lalaci da fasikanci da duk abin da ke zubar da mutunci gurgurdan al'adar mutanen da yake rayuwa a cikin su idan ba a san shi da wata barna ba ba a san shi da wani rashin kirki ba ko baya yin abin da za a gani a kauda kai ko a ce Allah wa dare wannan shine mujarradin ta'arifin mutumin kirki an tambayi babban malami Abdullahi ibn al-Mubarak menene siffofin mutumin kirki yace shine mutumin da ke zuwa sallar jami'i wanda baya shan giya wanda baya yin wani abu da ke cin mutuncin addini wanda baya ƙarya wanda kuma yake da lafiyayyen hankali to sabai kuma sun fi kowa hada waɗannan siffofin siffofin sallar jami'i ba sa fasa sallar jami'i sannan ba su ne mutanen da aka haramta giya suka hakura da shanta tare da cewa a jahiliya giya fa mutanen jahiliya suna shanta ne kamar yadda muke shan fiye wata ne ma'ana kowa yana sha babu kuma wanda za a ganshi za an sha ruwa a ga ya kula fiye wata yana sha a ga cewa bai kyauta ba ce ya za a yi limami kuma na shan fiye wata kuma malama babu wanda ake ganin in ya sha yayi laifi ko da haka ana yawo da shi ko ina ana sayarwa a kantina a motoci a ko ina to haka suke shan giya da akwai mutumin ma da in ya sha giya ya sha giya ta ishe shi sai a tona rami a gidan shi kamar yadda ake yin kamar bahon wanka irin na yan gayu na toilet irin na yan toilet na yan gayu batu sai a cika mai shi da giya sai ya shiga ciki ko ya kwanta ta dinga shiga ta ko'ina ta dinga shiga mai ta kunne ta jikin gashin jikin shi da komai sai ya kwana a haka kuma ga haka suke shan giya ta zama musu wato tambarinsu ba sa jin kunya kuma su suna labarin cewa sun sha giya kamar yadda antara yake cewa fa idza sharibtu fa innani mustahlikum mali wa irdi wafirun lam yuklan fa idza sahawtu fa ma uqassiru annada wa kama alimti shama'ili wa takarrum mun kace yake cewa ka anniya lam arkab jawazan lil zakin wa lam atabattan ka'iban zata khalkhali wa lam asiki zaqqar rawiya wa lam aqul li kayliya karri karatan ba'da ijfar suna alfahari da shan giya haka suke shanta to da aka zo aka ce an haramta shi yasa sai da aka bi su a hankali sannan aka yi haramta akwai wanda suka ji labarin wannan mutum yana kyamar giya suka ce ba za su yi addini ba kamar baban Anas dan Malik yace shi ba zai iya ba guduwa ya ban Madina kafin Annabi ya iso yace shi kada Allah ya raya shi a inda za a ce ba a shan giya da haka aka dinga bin su a hankali har aka hana su to ran da aka hana inda Allah yake cewa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaitani wasfasanibu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al adawata fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salah fa hal antum muntahu da aka ce ba za ku bari ba sai suka ce intahaina mun bari Anas yace haka aka dinga dauko giya ana watsar da ita gaba daya akan titi sai da garin yayi kamar an yi ruwan giya ko ina ya cika kwata ta cika da giya a daidai lokacin kuma akwai wasu yan kasuwa da sun tafi kasar Sham sun je za su yi order giya a kasar waje sun zo da ita kamar a ce trailer suna zuwa bakin gari sai suka samu labarin ayi haramta giya yanzu ba wannan dukiyar su ce da jarin su kuma in sun zo riba za su ci a ce mutum ya kawo wani kaya bakin gari zai shigo sai ya ce ya wannan kaya an haramta shi a wurin kawai suka dinga fasa tulunan giyan nan suna zubar da giya ba su ce to bari mu koma wani gari mu je mu siyar ba ko kuma su ce gaskiya mu tsakani da Allah an cuce mu za mu bayar mu tsaya kenan kudin mu sun kare gaskiya ba mu ji dadin wannan hukuncin ba ku kaddara idan mu ne yanzu waka suke da wannan imani sannan sahabi baya yin ƙarya sahabai ba sa yin ƙarya sam ba sa ƙarya gaskiya suke fara duk abin da ya faru tarihin sai nuna haka ba sa yin ƙarya sahabi idan yayi laifi dai goyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa nayi laifi kaza idan aka tambaye shi abu zai faɗi gaskiya ba su san ƙarya ba domin ƙarya tana daga cikin abin da mumini baya yi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce zai yi mumini ya zama marwaci yace zai yi zai yi mumini ya zama matsoraci yace zai yi sai aka ce ya rasulullah shin zai yi mumini ya zama ƙarya sai yace sam imani da ƙarya ba sa haɗuwa a zuciya ɗaya sa'ad da mutum zai yi ƙarya to sai an zare imanin shi amma indai akwai imani ba zai yi ƙarya ba za ka sabai ba sa yin ƙarya sannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun shahara a kasancewar su mutane waɗanda suke masu hankali duk sanda Allah ya ce yana magana da masu hankali to farko da su yake sai qaumin ya aqiru sai qaumin ya tafakkaru to da su yake mutane ne masu hankali masu ilimi masu hangen ne su baya ga wannan da Allah ya so da ba alal misali yanzu da muka kalla a nan ƙasar Najeriya a wannan ƙasar arewacin Najeriya mu musulmi Hausawa ƴan arewa da Fulani da sauranmu muna ganin girma da darajar Sardauna ba haka bane Allah ubangiji ya gafarta mishi muna ganin girman manyan mutane irin su Abubakar Gumi irin su Malam Lawal Abubakar irin su Malam Ja'far Mahmud Adam irin su Malam Albani Zaria irin su Malam Hudu Cikaji waɗannan malamai da suka shuɗe malaman sunna Allah ya gafarta musu duk muna ganin darajar su muna ambatan su da alkhairi akwai wasu daga cikin mutane sarakuna shugabanni da manyan anguwa a kowane gari idan ka je akwai mutanen kirki waɗanda suka shuɗe waɗanda an shaide su cewa mutanen kirki haka ne ko amma duk waɗannan mutanen babu ayar Qur'ani kwaya ɗaya da ta saukar ce ta dona mutumin kirki ne babu Allah ne subhanahu wataala cikin hikimarsa ya ba shi dama yayin wasu ayyuka sai suka bayyana a matsayin ayyukan kirki kuma sai Allah ya wanzar da ambatan shi a matsayin mutumin kirki Allah kuma ya sitarta mana laifukan da tabbas ya taɓa yi wa Allah laifi dan ba masumi bane shi to da haka mutanen ne su to da Allah ya ga dama sai ba su habbai da aikin su da tarihin su a ji labarin su a ce mutanen kirki domin baya ga sahabbai ai yanzu muna ambata mu ce Imam Malik Imam Shafi'i Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal al-Imam al-Bukhari Muslim ibn al-Hajjaj wane ana tarihin sa a ce mutanen kirki ne bayin Allah ne manyan malaman sunna ne su ma Allah bai faɗi cewa mutanen kirki bane su ayyukan su ne suka nuna cewa mutanen kirki ne to sahabbai ma suna da irin wannan ayyuka wannan tarihi ya tabbatar cewa mutanen kirki ne amma Allah subhanahu wataala bai bar su da wannan aikin nasu ba sai ya dauki dawainiyar yin bayanin cewa su mutanen kirki saboda wannan bayanin da Allah zai yi to bayani ne na gaskiya babu wata shubha a kan shi inda an bar su da kirkin su kawai to da sai a wayi gari watakila mutane su iya yarda cewa wannan labaran ma ba gaskiya bane amma sai zama Qur'ani ne nassin Al-Qur'ani ne ya sauka aya ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba ayoyi ɗaruruwa kuma suka bayyana falalar sahabbai Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal a cikin littafin shi mai suna Fada'ilus Sahaba yayi hujja da aya ta kusa 200 a wajen bayyana falalar sahabbai aya kala daban-daban insha Allah da kanshi sai ya bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi sai ya bayanin adalcin su da nagartar su dan ya zama wannan yanzu karatu ne a cikin musulunci ba wai mujarradin labari ba za mu taƙaito akan wasu ayoyi ɗaya ko biyu ko uku waɗanda suke bada labarin falalar sahabbai saura kuma za a yi ishara zuwa gare su waɗanda ayoyi ne da kullum ana jin su Allah yana cewa Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan وينصرون الله ورسوله اولئك هم سيماهم في وجوههم من اخر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كذلك اخرج شرعه فاذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الغراء ليغيظ بهم الكفار هذا قرشن آية الله يتشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لشيدة وأن لسكي إيماني لشي ما ستأنني كافرين ما ستوسين جونس الله يتشي ذاك دنجا غنس سنة ركوء سنة سجودة سنة نيمان فلالا الله أبنجدس علامة شيني goshin su da yake nuna alama hasken addini da hasken sallah Allah ya ce waɗannan mutanen haka aka bada labarin su a cikin at-taura da injila kamar wani dan tsuro ne da aka shuka wanda ya girma tun yana karami wanda za a iya take shi ya lalace amma Allah ya bashi kulawa har ya girma ya karfi ya wayi gari yana burge manoma sai Allah ya ce li yaghiza bihimul kuffa Imam Malik yayi hujja da wannan gaban yace duk wanda ke kin sahabbai alama ne akan kafiri domin Allah ya ce Allah ya daukaka su ne dan ya ba kafirai haushi zaka duk wanda yake jin haushin su to kafiri ne kin alama akan shi bai da imani duk wanda da zaran an faɗi sunan sahabbai zai ji bakin ciki ya ji kunci ya zuba ashar ko ya tsaki ko ya faɗi bakan magana to yana cikin wadanda Allah yake bashi haushi da su li yaghiza bihimul kuffar haka Allah ya sake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan dhalika al-fawzu al-'azim Allah ya ce wadanda suka shiga musulunci da wuri daga cikin mutanen Makka ƴan kaura da mutanen Madina wadanda suka tarbi ƴan kaura din Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi wannan mutane da masu riga sun gama samun falala Allah ya fito ya ce ya yarda da mutum yarda Allah ba irin yarda mu bace mu mutane muna yarda da mutum yau gobe mu yarda da shi sai da kika yarda da mijinki sannan kika aure shi amma kuma kike ce kullun kina ta kai karan shi yanzu baki yarda da shi ba kuma daga baya kin canza kenan ko haka aboki da aboki suna iya batawa kawa da kawa suna iya batawa bayan da akwai aminci da yarda to amma Allah ya ce ya yarda da kai ya riga ya yarda da kai har abada ya san kuma abin da zaka yi anan gaba da haka yace ya yarda da kai kamar da manzo Allah yake cewa ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm Allah yace ya bada yace a ga usmanu duk abin da yayi daga yau babu komai ki kaddara yake ce yanzu aka baki lafiya cewa zaki shiga aljanna kuma daga yau dukkan tubar da kike Allah ya kau da kai wani irin rashin mutunci ne ba zaki ba to amma shi bai haka ba ya ci gaba da karatun alqur'ani ya ci gaba da sallah da ambatan Allah ya ci gaba da sadaka Allah ya ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi sannan sai Allah ya fara karara ya ce wa addalahum jannati Allah ya ce ya ba su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koguna ke gudana a kasan wannan aljanna khalidina fiha idan sun shiga ba fita har abada Allah ya ce zalikal fawzul azim wadannan sun samu rabo mai tsoka ya Allah ka sa mu adanshin su Allah ya sake cewa al fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله يجي لو كك تتبت قولا أن تلكاوا أن قورا لسك قدو دا إيمان سك قوما مدينة أك فتد سودا دا جدا جنس سك فتتنا ما تنمم فلالا الله ديردا الله لسك تبي abinda kawai suke nema kenan Allah ya ce waɗannan sune masu gaskiya ulaika humus sadiqun kun ji shaida cewa ba sa ƙarya Allah ne yake suna gaskiya yace da su da kuma waɗanda suka biyo bayan su walladina tabawwa'u ad-dara wal imana jama'a ku zo ta irin shaida da Allah ya musu kowa ya san garin Madina garin Aus ne da Khazraj sai Allah ya ce yadda suka mallaki Madina to kuma Allah ya musu shaida haka suka mallaki imani walladina tabawwa'u ad-dara wanda suka mallaki gidan hijira wal imana kuma suka mallaki imani nasu ne no shakin kenan ko yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaunar duk wanda ya kaura ya dawo zuwa gare su wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu idan aka ba su aka ce su taimaki wani ba sa jin bukatar kansu walau kana bihim khasasa koda suna da bukata sai Allah ya ce wa man yuqashu hanasu duk wanda Allah ya tsare shi daga rowa ta zuciyarsa wannan sun tsira mutanen Madina kamar yadda kowa ya san wannan labari ba a taba samun al'umma masu kirki irin su kuma har yanzu suna da wannan kirki idan aka zo ƴan kaura suka zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kowanne mutumin Madina ya dauki iya mutanen da yake ganin zai iya ba su masauki sun zama ƴan uwan shi ya kai su gidan shi idan ba an sare ya dauki bawan Allah mutumin Makka ya kai shi gidan shi wannan mutumin Makka ba shi da komai wani sai rigar jikin shi kawai yake da ita bai da komai idan ya je ba wai zai ba shi ɗakin baki bane ko ya ce ka kwana a zaure a'a sai ya sa abun nan ya shata gidan ya raba gidan gida biyu 50 by 50 yace to nan ya zama naka sai ba bako bane yanzu sai a zaka tanga a raba dukiyar da yake da ita da abincin da yake da shi a store da kudaden shi duka sai ya dego ya raba ya bashi rabi ba tsaya anan ba sai ya ce ina da gona a wuri kaza zan je zan raba kana da bishiyar dabino guda 2000 bishiya 500 na kare na 500 ba tsaya anan ba matan aure da yake da su sai ya ce kaza matan da kake so a ce tayi kuma ya zabi wanda shi kuma halal shi ma ita ya fi so walau kana bihim khasasa idan ya ce mishi wance mai kama kaza ita nake so to shikenan na sake tayi idda ta gama kuma ya biya mai sadaki ya daura masa aure ne ita ma matar tunda tana da imani ba ta ce a'a ba ba a taba samun wasu al'umma da suka yi irin wannan a duniya ba har yau ba taba samu kuma karki ce zaki wannan salafiyan ba zaki iya ta ba kar ma ki gwada ba wanda zai iya wannan ko mun gane ba wanda zai iya wannan ya raba komai nashi ya ba bako babu wanda zai iya wannan kar ma wanda ya gwada ke dai ki tsaya iya matsayin ki kawai su ma zaɓi ne daga Allah to shine Allah ya musu wannan kirarin to mu ƴan baya ku tsaya ku ji matsayin da Allah ya ba mu sai Allah ya ce wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman duk wanda yake so ya bi sawun su in ya zo daga bayan su to sai dai yin imani ya dinga musu addu'a yana cewa Allah ka gafarta mana mu da ƴan uwanmu da suka gabace mu amma in ba wannan ba zai iya ba zai iya irin abin da suka yi ba kuma in ya tabe shi ne sai ya zo yana zagin su bayan an ce ya ce Allah ya gafarta musu da shi da su wannan kenan a akwai har ila yau maganganu baya ga waɗannan waɗanda suka zo a zamu isharar zuwa gare su bana so na tsawaita kamar fadin Allah la qad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba kuma gani maka kira kan ta aqduna ha zuwa kashi Allah ya yadda da waɗannan mu'minai waɗanda suka suka maka mubaya ga kashin bishiya kuji Allah ya kira su da suna mu'minai kuma duk inda alqur'ani kika ji an ce ya ayyuhallazina amanu da su ake Allah ne ya yadda cewa su mu'minai ne da ni da ke duka mu ba wanda yake tabbacin cewa Allah ya yadda musulunci shi ba wanda yake da wannan tabbacin sai dai fatan Allah ya sa mu dace haka Allah ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazigu qulubi fariqin minhu thumma taba alayhim liyatu Allah ya ce ya yafe wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yafe wa waɗannan sahabbai mutanen Makka da ƴan Madina waɗanda suka bi annabi a lokacin wahala da kunci za a je wani yaki din da ake cewa yakin kunci wanda sai da aka wayi gari dabino kwaya daya za a ba mutum a wuni ba azumi yake ba sai dai su dinga tsotsa har ya narke kamar minti daga baya dabinan ma ya kare ba dabinan ma sai dai kawai su samu bishiya mai danyen ganye su kaɗi ganyen sai a sa a ruwa a murza a murza in yayi kore sai a kora a sha shine fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhu a lokacin wasu suka kusai rida suka raurawa Allah ya ce biya yake musu Allah kuma ya ce ya yafi mu waɗannan mutane guda uku waɗanda aka ce a daina magana da su wa ala salatul ladina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu ma rahabat waɗanda suka yi laifi ba su tafi yaki tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ta fadan maganganu da ayoyi iri daban-daban a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da suka zo dan bayyana falalar sahabbai al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi manzon Allah yake cewa kar ku zagi sahabbaina la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balaga nudda ahdihim wala nasifa jama'a ku tsaya ku kalli wannan lissafi manzo Allah ya ce da mutum zai ciyar da dukiya zinariya girman dutsen uhud wanda suka taba zuwa aikin haji a cikin kuna sun taba ganin dutsen uhud wanda bai je bai je kalli dutsen ku faina nanan zariya kuna kusa ma akwai dutse ko dutsen ka kiyaye ko raina kuma a matsayin ku na iyayenmu mata na san kun san darajar zinariya gram ɗaya na zinariya yanzu nawa ne wajen 15,000 ne ko gram ɗaya to bulo inci tara kawai kaddara ce kina da bulo kwaya ɗaya inci tara na zinariya na zindigar nan sai an ji labarin arziki zaki dinga bantara ne kawai kina kashewa kina zuwa sabon gari ana canzawa ana baki da lolin ki kawai ko bulo inci tara kwaya ɗaya in kina da shi na zinariya sai an sa a sikiri za a san nauyin shi ban san me nauyin shi amma na san dai watakila zai yi nauyin watakila a ce kilogram biyar hala kilo biyar an san kilo a yi na nama ku to halala bulo inci tara hala ya nauyin kilo biyar na nama ni ban sani ba to a ce kuma mutum yana da zinariya girman dutsen uhud wanda dutse ne iya ganin ka bayan mutum ya da wannan dukiyar kuma Allah ya sa mishi imani da takawa da ikhlasi ya dinga daukan wannan dutsen uhudin yana ta ciyar da shi yana ta sadaka da kyauta da sada zumunci da taimakon marayu har ya kare duka dan Allah yi duka sahabi kuma ya dauki dabino cikin hannu kamar dabinon naira 50 kenan ko kuma rabin cikin hannu kuma ce duk dabino kwaya 20 ko kwaya 15 wanda har yanzu da muke magana bai kai naira 100 ba idan sahabi yayi sadaka da wannan dabino ke kuma jike sadaka da wannan dutsen Uhud na zinariya ba za ki taba samun lada irin nashi ko rabi ba za ki samu saboda na gaba yayi gaba na baya ta tsinta guda to kin ga babu yadda za a aika kamo sahabbai kenan wannan an yi kwatance da abinda yana da wahala wani ya aikata wani saboda Allah ya sa wa dan adam kaunar dukiyarsa kullun alhaqu takafur fa jama'a fa au duk wanda yake ƙara samun kuɗi ƙara kaunar su yake ba ya iya fitar da su yanzu duk zaman mu dinnan aka ce fi sabilillahi da wuya a hada 2,500 kuma wata tana nan shaƙe da dubbai a post ɗinta amma ta riga ta yi bude za ta ce mai yanta sarka da yan kunne da sauran hijabai kayan sallah za ta ce ha hu'u in kwashi kawai in bayar ranar sallah yara nan ta mun kuka ba zai yi ba ko kuma a da shi ne ma ta kwaso shi jiya tana ganin haka kawai ta ɗiba ta bayar an yi kwatance da abin da ya fi wahala ne idan mutum ya samu ya yi kuma a ce dan Allah ya yi da ikhlasi tukunna ba sannan Allah ya karɓa to ina kuma ga sauran ayyuka sallah tilawa sallar dare azumi duk abin da kai na ibada ba za ka samu ladan da sahabi yake samu sannan kuma a cikin ladan da kake samu sahabi sai Allah ya bashi irin wannan ladan kamar yanzu munan da muke nan Afirka sahabban da suka tsallako suka kawo mana musulunci a Afirka duk ibada da muke suna da lada saboda manzo Allah ne yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru addallu ala alkhairi kafa'ili su suka kawo mana alherin musulunci nan da haka duk abin da muke na musulunci suna samun lada manzo Allah ya ce kar ku zagi su dayan ku idan ya ciyar da irin wannan dukiya ba zai samu falala irin tasu a cikin wani hadisi da al-Imam Muslim ya fitar daga sahabi Abu Barda daga babansa manzo Allah yake cewa an-nujumu amanatun lis-sama fa idza dhahabat an-nujumu atas-sama'a matu'at wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'aduna wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati matu'at manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taurari suna matsayin kariya ne ga sama idan taurari suka tafi sai abin da ake ma sama alƙawari sai ya zo mata wa idan nujumu qumisa tashin alkiyama ke yace ni kuma ni ne amana ni ne kariya ga sahabbaina idan na shude abinda Allah ya ma sahabbaina alƙawari na jarabawa da fitina zai auku gare su kuma haka ya faru yace su kuma sahabbaina su kuma kariya ce ga al'ummata idan sahabbaina suka shude abinda Allah ya ma al'ummata alƙawari na yaduwar jahilci da rabuwar kai da fita daga asalin imani zai yadu a cikin al'umma kuma haka ya faru wannan hadisi al-Imam Muslim ya tsare shi al-Imam Ibn Abbas cikin sahabbai radiyallahu anhu an abi wanda babban malamin fassara Qur'ani ne ya fassara fadin Allah qul qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina istafa kace godiya ta tabbata ga Allah kuma amincewa tabbata ga bayin Allah waɗanda Allah ya zabe su Ibn Abbas yace waɗannan sune sahabbai kamar yadda al-Imam Tabari ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin tafsirinsa haka fadin Allah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidhikrillahi tatma'innul qulub nan mai Ibn Abbas ya fassara cewa amin a Sufyan al-Thawri ya fassara cewa sahabbai ake nufi sune waɗanda suka yi imani kuma suka natsa a cikin imani Malam Sa'id Ibn Mansur ya ruwaito wannan asari daga Sa'id Ibn al-Musayyab daga Sufyan al-Thawri a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alherin mutane yace sune zamani na sai kuma waɗanda ke biye da su sai kuma waɗanda ke biye da su da haka mutane mafiya alkhairi sune zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan kuma sai na bayan su daga nan kuma sai na bayan su manzo Allah yace daga nan kuma sai ƙarya ta yawaita da cin amana da yaudara wato kenan babu al'ummar da suka kai falalar sahabbai a matsayin su na al'umma sai dai a matsayin su na ɗaiɗaiwa to shine ake samun annabawa sun fi su daraja amma a matsayin su na al'umma babu wanda ya fi su daraja sune al'umma mafiya daraja daga su kuma sai al'umma ta biyu sune tabi'ai daga su kuma sai al'umma ta uku sune atba'ut tabi'ina a wata riwaya aka ce na manta ko ya faɗi na hudu ko bai faɗa ba to wannan bangare na farko kenan game da sahabbai jama'a ta kaice kwarai da gaske sai bangare na biyu game da zagi menene zagi ko me hukuncin shi a shari'a a musulunci addini ne da yazo da tarbiyya da mutunci da sanin ya kamata kuma ina jin kowa zai yarda da ni idan na ce a cikin al'ada ma ta mutanen kirki bai daga cikin lafazin mutanen kirki zage-zage zagi shine faɗan magana wacce ke mai zafi dan aibata mutum sawa'u a gaban shi ne ko ba a gaban sa ba kamar danganta shi da kaskanci ko ci masa mutunci ko ambatan al'aurarsa ko al'auran waninsa ko la'anta da tsinuwa ko faɗan wata muguwar magana akan shi wannan shi ake nufi da zagi duk abinda al'adance sunan shi zagi to zagi al'adar mutane akwai abinda ake kira da suna zagi wannan shi ake nufi da zagi a cikin kowace al'ada farko ya kamata mu dinga tuna cewa a cikin shari'ar musulunci nassoshi sun zo da umarni akan kiyaye halshe daga sakin baki kiyaye halshe daga faɗan magana haka gatsai a cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na ƙwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa ma'ana baya zagin su baya musu kazafi baya togarta su baya cin mutuncin su da bakinsa kenan sannan hannunsa kuma baya daukan kayan su baya dukan su ko ya cutar da su ko ya buga musu makani ba da haƙi ba sannan Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yayi hani game da bayyana mummunar magana da Allah yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima Allah baya son bayyana muguwar magana sai in wanda aka zalunta ne zai kai kara wajen alƙali to wannan yana iya bayyana magana yace an yi mini kaza sai Allah ya cike aya yake cewa wa kana Allahu sami'an alima Allah ya kasance mai ji ne ko mai ilimi munasabar wannan ƙarshen aya shine ko da baka je ka faɗa ba Allah ya sani kuma Allah ya ji dan haka da zaka yi shiru kawai ka bar wa Allah da yafi a musulmi yana da daraja Allah ya hana a ci mutuncinsa Allah ya hana a aibata shi Allah ya hana a zage shi Allah ya hana a ci dukiyarsa ba da haƙi ba Allah ya hana a taba jininsa a cikin hadisi shahararre na kissar aikin hajin bankwana daga cikin hurbar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum lalle dukiyarku da jininku da mutuncinku sun haramta ga junanku ba shi daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi har ake cewa ma kamar yadda Anas ke bada labari yace lam yakuna nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sababa manzon Allah bai kasance mai tsinuwa ko mai sakin baki ko mai alfasha ko mai zagi ba haka Bukhari ya rawaito saka duk wanda yake so ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi ba nashi bane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wanda yake zagi yana daga cikin mutanen da su fallasa a ranar alkiyama a cikin shahararren hadisi da ake cewa hadisul muflis da manzo Allah ya ce atadaruna manil muflis suka ce Allahu wa rasuluhu al-imamu muslim da tirmidhi da ahmad tafsir da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fallasashe shine wanda zai zo ranar alkiyama yayi sallah yayi azumi yayi biyayya aure yayi sadaka yayi sallar dare yayi kaza yayi kaza ya tara tarin aikin alheri sai Allah manzo Allah ya ce amma kuma waqad shatama hada sai ta aka fara lissafi ya zagi wani wa qazafa hada yau wani qazafi wa akala mala hada ya ci dukiyar wani ma'ana yayi sharri yayi kage yayi ƙarya ya ci mutuncin wani yayi laifuka na tsakanin shi da mutane manzo Allah sai kuma yake cewa idan aka tsaye da shi aka fara dibar zuciyar wato ladan sa ana ba wani ana ba wani har sai ladan nan ya kare gaba daya kuma ga sauran masu bin shi bashi sai kuma a juya kumula sai a ce to su kuma tunda ba yin ladan da zai bashi zai ba su a dauki zunubin su a kara mai sai ya wayi gari ya tara tarin zunubi sai a kai shi wuta manzo Allah ya ce wannan shine fallasashe ba wai fallasashe wanda ba shi da kuɗi ba shi da kama sayar ba shi da jari ba kwatancen da zaki mafi karanci shi ne a ce a garin da kace din nan kin je wata wani gari kin yi kasuwanci kin zo da tarin kuɗi a ce kina da miliyan goma a yau din nan amma kuma wanda suke binki bashi a dakacin nan suna binki bashi na miliyan 30 ga sanan sun tare da yan sanda da alƙali an cika kofa gidanki a dinga diba ana ba su kuɗin nan har sai kuɗin ki sun kare gaba daya kuma yanzu ana binki miliyan 20 sai alƙali ya ce to tunda dai ana binki miliyan 20 yanzu a lissafa kowace miliyan daya shekara daya a gidan yari dan haka a wuce da ke gidan yari shekara 20 kin ga tun zaki mutu hala wannan fallasa ce ko ba fallasa ba a ce da safan nan ke miliyoniya ce amma kuma kafin a sha ruwa kin zama a gidan yari to shi ne irin kwatance mafi karanci kenan a ce an tashi kiyama mutum ya zo da lada sai ne kai shi aljanna amma kafin a watse wanda kuma manzo Allah ya ce za a yi tashin kiyama a gama gaba daya a cikin hantsi daya ne daga fitowar rana kafin azhar kafin azhar an sallamu kowa to kafin azhar a ce mutum ya zama kuma dan wuta Allah ka tsare daga cikin abin da zai kai mutum ga wannan halaka shine zagi ya zagi wani ya zagi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi da aka ruwaito wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito Sheikh al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin as-sahiha lamba ta 2231 wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune shi da sayyidina Abubakar sai wani mutum ya zo yana ta zindima wa sayyidina Abubakar zagi yana ta zage shi sai ya shiru bai amsa mai ba sai manzo Allah yana ta murmushi can da ya bantaro wani zagi mai zafi sai sayyidina Abubakar shi ma sai ya fusata sai ya mai mai da ya mai mushi kawai sai manzo Allah ya tashi ya bawo da sai sayyidina Abubakar ya bi sawun shi ya rasulullahi wannan mutum yanzu ya ta zagi na kai baka hana shi ba kai baka ce komai ba saboda na rama kwaya ɗaya kawai sai ka tashi ka bar waje yace da yake zagin ka kai shiru Allah ya adda wani mala'ika yana rama maka amma kana ramawa sai mala'ikan ya bar wajen sai shedan yazo ya zauna ni kuma bana zama inda shedan yake kisa na tashi na ba ku waje saka wanda yake zagi ya san wannan mala'iku suna nan suna mai mushi ko mun gane haka kima aka zage ki kika mayar kika yi shiru to mala'ikun za su rama miki da zaki dauri ki ki ramawa akwai wahala ko to za a ci miki matsoraciya baba ki ma za ku haji ta zage ki da ce yanzu kishiya ta zage ki ka ramawa kamar baki sha nono na ba eh kin yadda zuciyarki kare ya dauke ko ba ka yake cewa Allah ya tsare ni a addinin musulunci jama'a ya zo da hani mai yawa akan zagi mujarradin zagi yadda muka ji waɗannan nasoshi haka aka hana zagin hatta gumaka na kafirai Allah ya hana zagin su Allah ya ce wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilmi kar ku zagi allolin kafirai sai su zagi Allah an hana zagin zamani manzo Allah yake cewa cikin hadisin kursi ƴan adam suna fitar da Allah suna zagin zamani alhalin Allah ni ne zamani yana cikin Bukhari an hana a ce wannan zamani an shiga uku Allah ubangiji ya sauke wannan bala'i da me yake ba kai jama'a ana yunwa ana fatara duk wannan abin da mutane suke fara an hana ba kyau zagin zamani ne Allah ya hana an hana zagin abun hawa motarki ko keken ɗinkinki ko akuyarki ko jaki ko raƙumi ko doki an hana dan ya miki wani abu da baki so ko ya miki lalata ki tsinuwa ki ce Allah ka tsinuwa keken nan na tara ɗinkin mutane da azumin nan taki an hana ba kyau wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya sai wani mutum ya tsinewa raƙumi shi saboda bata sauri sai manzo Allah ya ce to wannan raƙuma a fitar da ita daga cikin mu ba za mu tafi da tsinanniyar raƙuma ba an hana zagin ƴaƴa wanda mata suke duk abin da yaron ke kice Allah ya sa mai albarka kake ce kai dai ku dan nema ƙaniyanka kake ce ko da wannan kake fara saboda bakinki akan shi yana da kaifi sosai ke baki sani ba duk abin da yake ce Allah ya maka albarka ubangiji Allah ya yafe maka Allah ya shirye ka haka an hana zagin miji wannan ai ba a tsammanin shi daga mutum mai kirki ko koda ko a bayan ido ne ko ga tsine in ya juya ki karar haka ki ga tsine ko ki tsaki duk an hana da irin wannan kallon na raini a kallon shi sama da ƙasa ayi tsaki duk babu kyau a gaba daya an hana zagin duk wata halitta ta Allah ya bu a cikin hadisin Abu Dawud manzo Allah yake cewa dogon hadisi ne da wani mutum ya ce ya rasulullahi kamun wasiya sai ya ce mushi la tasubbanna ahada kar ka zagi kowa ya ce wala tazhadanna fi ma'rufin kada ka guje ma wani aikin alkhairi ka kin shi wala an talqa akaka bi wajhin mabsut koda kuwa mujarradin ka sakin ma dan uwanka fuska ne kun ga wannan hadisi manzo Allah ya ce la tasubbanna ahadan kar ka zagi kowa hadisi ne sahihi al-imamu Abu Dawud ya tsaddar shi a cikin as-sunan ash-shaykh al-albani Muhammad Nasiruddin ya inganta shi a cikin as-sahiha lamba hadisi na 1109 sannan hadisi sun zo game da haramci akan zagin matattu wanda suka riga suka shuɗe sawun yanzu ne suka mutu ko sun dade da mutuwa kuma kun ga ai sahabban nan duka sun mutu manzo Allah cikin wani hadisi yake cewa kar ku zagi matattu sun riga sun riski abinda suka aikata aikin su ya tsaya kai da kake zagin su yanzu kana ƙara wa kanka bala'i a wata riwaya yake cewa kar ku zagi matattu ku cutar da na rayi wanda suke kaunar su da kai idan mutum ya mutu ba a ambatan shi da aiki sai dai ka ambaci alkhairi ko kai shiru fa yaqul khairan aw liyasmu sannan an sake hani akan zagin shuwagabanni a cikin hadisin da al-imamu al-baihaqi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman
dan imamu ibn abi asim a cikin kitabus sunna manzo Allah yake cewa la tasubbu umara akum kar ku dinga zage shugabannin dukkanin sabannin shugabanni mutanen kirki ne manya ne waɗannan nassoci jama'a suna da yawa kware daga cikin a jumlace suna nuna mana zuwa ga haramcin zagi gaba ɗaya ma ballantana kuma haramcin zagin wani mutum na kirki wanda ya fika kirki ya riga ka addini ya riga ka a rayuwa ya riga ka a falala ko a cikin al'adam ai ba daidai bane karami ya zagi babba haka ne ko koda babban yayi mishi laifi ba daidai bane in muka dauki shi kuma zagin sahabbai a kebance ba akwai maganganu da suka zo da yawa akan zagin su din su alal misali ya zo a cikin hadisin da al-imamu at-tabarani ya fitar a cikin al-mu'jam al-kabir da al-imamu al-khatib al-baghdadi a cikin littafin tarikh baghdad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man sabba ashabi fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in wanda ya zaga mini sahabbai to Allah ubangiji ya tsine mushi mala'iku su tsine mushi mutanen kirki ma za su tsine mushi inuwar Allah da mala'iku da mutanen kirki ta tabbata akan shi wannan hadisi ne wanda yake hasanun bi majmu'i turqihi kamar yadda Sheikhul Albani ya faɗa a cikin as-sahiha lamba ta 2340 الإمام النووي أتكلم شرح المسلم يكتشوا وعلم أن سب الصحابة حرام كثني لتشوا زاج صحابي حرام ومن الفواهش كما ببن الفاشات ومن فواهش المحرمات لكتكلم الفاشاء أبن حرم تاو سواء من لابت الفتنة منهم وغيره دي دي ودي دا صحاب النشين ياشقر جنجمن نندس كفارت أفنغانوزو ko dai shiga ba amma dan hanbali yake fada kamar yadda yazo a cikin littafin sharh usul i'tiqad al-sunnah wal jamaa na hibatullahi allalaka'i yace an ruwaito daga malam amin dan hanbali yana cewa idza ra'aita rajulan yadhkuru ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bisu'in fattahimhu ala dini idan kaga mutun yana ambatan sahabbai da mummunar magana to ka tuhuma addinin shi ba addinin Allah yake ba haka bishr ibn al-hari aka ruwaito yana cewa man shatama ashabu rasulillah fa huwa kafir wanda ya zagi sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya fita daga musulunci wa in sama wa salla wa za'ama annahu min al-muslimina koda yana azumin watan ramalana yana sallah kullun sau biyar kuma yana cewa wai shi musulmi ne to ba musulmi bane haka al-imam ibnu baffa ya ruwaito wannan magana a cikin littafin al-ibadatul kubra al-imam abu zu'at ar-razi rahmatullahi alayhi shi ko cewa yake idza ra'aita ar-rajula yantakisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa'alam annahu zindiq yace idan ka ji wani na kwashe kafar wani sahabi to ka san cewa wannan mutumin kafiri ne munafiki titir wazalika anna ar-rasula haqqun wal qur'anu haqqun yace saboda manzon Allah gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne wa inna ma adda ilaina hadha alqur'ana was sunnata ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma mu mutanen baya sahabbai su suka kawo mana qur'ani su suka kawo mana sunna ba mu taba ganin manzon Allah ba ba mu taba ganin sanda aka shiga da alqur'ani ba su suka kawo mana shi wa inna ma yuridu an yuriduna an yujribu shuhudana suna so ne su zubar da mutuncin shaidun mu akan cewa qur'ani da manzon Allah gaskiya ne yubtilu kitabu was sunna dan su lalata alqur'ani da sunna wal jarhu bihim awla da haka su ya kamata a zubar da mutuncin su hum zanadika yace kafirai ne titir wannan magana ta cikin tafin tarihu baghdad da al-kifaya fi ilmin riwaya fi usul ilmin riwaya dukkanin suna da imamul hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi in kun lura da gaske za ku ga wannan aikace cewa duk mutumin da ya kama addinin shi'a
sai kun ga yana wasa da addinin Allah sallah bata dame shi ba ayyukan alkhairi bata dame shi ba na lamunce miki ki zaga kakaf balaki samu wani dan shi'a a islamiyya dan shi'a ce wannan mahaddacin alqur'ani ko a ce kin taba jin yan shi'a suna bikin sauka cewa a kudiya an haddace alqur'ani ba ki taba jin wannan shekara wajen 25 ana abu daya dan qur'ani bai dame su haddace shi da karanta shi da sanin ma'anonin shi bata dame su na daya ke na biyu wallahi ki taba jin suna magana akan kaza sunna ne ya kamata ayi kaza sunna wannan ba shi ne da musu sallah wannan da ake yi kullum wanda in dai kai musulmi ne babu larura to dole aka kana yin ta bata dame su ba in ma har za su yi sai su hada azhar da la'asar magriba da isha a shashafa ta a tashi amma dai a ce ana kula da sallah to babu daka duk inda ka bi gari gari ba inda zaka je ka ga masallacin juma'a na ayi shi'a zazzaki da ya rayu a nan garin tsawon rayuwarsa har zuwa sanda aka kama shi kowane malami da aka sani yana da masallaci ko da ba a juma'a ana dai yin sallah a karantar amma zazzaki bai da masallaci hatta wannan cocin da suka gina mai suna Husainiya ba masallaci a wannan sai dai wuraren tarurruka da wuraren guje-guje da asibiti da wurin cin abinci da dakunan taro amma babu inda aka ware aka ce masallaci ku kalla ku gani ko gidan mai aka yi an yi masallaci in za a kafa gari sabo abinda ake fara kafawa shine masallaci duk malami da aka san gidan shi a cikin garin Zaria a gidan akwai masallaci amma idan kika je gidan zazzaki da aka rushe a gidan su babu masallaci hala a kuma da ta tuba nan a shi'a da tana zuwa ta san haka ko kuma ko da hala tana da dangi a gidan su ko gida ne kawai da wurin taro amma babu masallaci wannan yana daga cikin alamar wasa da addini ina fata muna ganewa haka azumi ba su damu da ji azumi ba na ramadanan ma ballantana kuma sauran kin taba jin an ce ga wani dan shi'a yana fitar da zakka a ce a je gidan dan shi'a a karɓi zakka ko da yana da arziki babu saboda addini bai dame su ba waɗannan su ne rukunai na addini kin taba jin an je ana gogoriyar neman kujeran aikin haji kiga yan shi'a a wajen ko kin taba jin an ɗauko hoton zazzaki an ce gashi shi ma ya je aikin haji yanda sauran malamai da masu kuɗi da sarakuna da talakawa ma suna kunkutawa dan su soke faran wasu ma sai an hada an yi karo karo a ce bari mu hada mu babanmu ko kakanmu su je su soke faran ko amma su ba ruwan su waɗannan su ne rukunan musulunci guda biyar bayan shahada waɗanda duk musulmi wajibi ne ya zama yana yin su sai dai in bai samu hali ba amma babu ruwan shi'a saboda ba addini suke yi ba wani addini suke yi can da ina so ku tsaya ku fahimci wannan da kyau ba yan shi'a kare suke zagin sahabbai ba akwai rukunan mutane kala daban-daban masu zagin sahabbai mu dai da yan shi'a Allah ya jarrace mu kafin yan shi'a su fara zagin sahabbai akwai khawarija su suka fara zagin sahabbai wanda suka ma yaƙi sahabbai su matsalar su shine su babu irin su a wannan zamanin yadda akwai khawarija a wannan zamanin amma su khawarija kullun suna yin fada ne da na zamanin su sarakunan zamanin su da malaman zamanin su su yan shi'a su ne suke yin fada da tarihi sannan akwai mu'tazila yan kala kafu su ma suna zagin sahabbai wanda ba su yarda da hadisi ba akwai nawasib su ma wasu la'anannun mutane ne suna zagin sahabbai musamman sahabbai ahlul baiti suna zagin sayyidina ali da danginsa Allah ya tsare mu daga bata akwai kuma yan boko aqida da ake cewa aqlaniyu waɗanda ba su san addini ba za ku dinga jin maganganu a bakunan su wanda suke da alaka da zagi ko cin mutuncin sahabbai ina so da karanta mana nassun wata fatawa da malaman zamanin nan da muke rayuwa suka bayar malaman Rabi'atul Alamin Islami game da hukuncin zagin sahabbai suka ce wa qad ikhtalafal ulama fi man sabba as-sahabata radiyallahu anhum malamai sun yi sabani game da hukuncin wanda ya zagi sahabbai wa hal yukfaru bidhalika da zaran yayi zagin zai zama kafiri ko kuwa وذلك أن سب الصحابة ليس مرتبة واحدة ليس على مرتبة واحدة سوى ذلك الصحابي بامتاكي قدابني ونزاجين يفو ونطنني بل له مراتب متفاوتة أقوي متاكي كلا دبندر فإن سب الصحابة فإن سب الصحابة أنواع ودركات ذلك الصحابي نوئي نوئي نيكو ومطعي مطعي فمنها سب يطعم في عدالته أقوي ذلك السوكر متنشن سنة ومنها سب لا يجب الطعن في عدالته أقوي ذلك دا بذي سوكي متنشن سبا وقد يكون السب لجميعهم أو أكثرهم أقوي ذلك دا كما ذلك نينا أمس قرنبون أقوي ذلك دا كما ونني كواري كوس كذا جيس وقد يكون لآحادي أنا إذا ذلك كما إيه إيوزو سنة ذلك تيه إيوة وقد يكون هؤلاء الآحاد ممن تواترت النصوص بفضله كما أي أي وأن سنة إذا ما متعنين إذا فللت تازو تقوئنا كما أو بكر كو أمر كو أثمان كو عن وقد يكون دون ذلك كما إذا ما وأن فللت بتكي حكرا كما إرس معاوية سأم أم آت سأبو سفيان فمن استحل سب الصحابة كفرا أما دون ديكي zagin sahabbai halas ne wannan ya kafirta ko da shi bai zagin ba li'annahu min inkari ma ulima min ad-din bil darura domin wannan inkarin abinda aka sani ne a cikin addini wa man sabba jami'a sahabati aw jumhurahum illa nafaran yasiran aw sabba wahidan li suhbatihi faqad kafara wanda ya zagi gaba ɗaya sahabbai ko ya zagi mafi yawan su ko ya zagi wani kwaya daya amma ya zage shi ne ko ya zage su ne saboda su sahabbai ne wannan ma yayi ridda yaqulu al-imam as-subki rahimahullahu fi fatawi malam subki a cikin fatawarsa yace inna sabba al-jami' bila shakkin in sabba al-jami'a bila shakkin innahu kafara wanda ya zage sahabbai gaba daya to wannan ya kafirsa wa hakaza idza sabba wahidan min as-sahabati haifu huwa sahabiyun haka nan in ya zage daya saboda dayan sahabi ne da anna zalika istikhfafun bi haqqi as-suhba domin ya wulakanta matsayin sahabbantaka kenan fa fihi ta'arrudun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu yana ja'in jani da manzon Allah fala shakka annahu kufr babu shakka akan wannan kafirci yace fala shakka annahu anna fala shakka fi kufri sabbi babu shakka akan kafirtan wannan da ya zage ila an qala har zuwa yace wala shakka annahu law abghada wahidan minhu ai ash-shaykhaini abi bakr wa umar li ajli suhbatihi fa huwa kafir babu shakka akan idan ka ki daya daga cikin abubakar ko umar kana kin shi saboda zaman da ya da manzon Allah to wannan kafirci ne bal man dunahuma fi suhba idza abghadahu li suhbatihi kana kafiran qata kai wanda ma bai kai darajar su ba idan ka kyamace shi saboda kasancewar shi sahabi to wannan ma kafirci ne wa yaqul ibnu taymiya rahimahullah ibnu taymiya yake cewa amma man jawaza zalika ila an za'ama annahu murtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya wuce iyaka har yana cewa wai ai sahabbai a bayan manzon Allah wai sun zama kafirai Allah ka tsare mu daga wannan muguwar magana illa nafaran qalilan suna cewa in banda wasu ƴan kadan la yablighuna bid'ata ashara nafsan ƴan kadan din nan ba su kai mutum goma ba aw annahum fasaqu ko kuma suka ce ai sahabbai sun zama mutanen banza ammatuhum gaba ɗayan su fa hadha la raiba fi kufri wannan babu kokonto akan kafircin sa li'annahu mukazzibun lima nassahu alqur'anu fi ghairi mawdi'in min ar-rida wa thana'i alayhi domin ya qaryata abinda qur'ani ya fada na yabo da yadda da su bal man yashku fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu muta'ayyin kai wanda ma yake ganin dan shi'a mai irin wannan tunanin ba kafiri bane shi ma ya kafirta shi ma ya shiga cikin kafira wannan duk magana malamai ce fa jama'a wa marrama Aisha radiyallahu anha bima barra'aha Allahu minhu faqad kafa. Wanda ya jefa Aisha da zina, zinar da Allah ya tsarkake ta daga zina, Allah da kanshi ya wahayi yake cewa bata yi ba, har yanzu ƴan Shi'a suna ci gaba da fadan wannan magana ko, to wanda duk ya fadi wannan magana ya kafirta domin ya karanta Qur'ani. Fa innahu li'annahu mukaththibun lilqur'an naqala al-qadhi Iyadu fi shafa an al-imam Malik rahimahullah. Al-qadhi Iyad ibn Musa al-Yahsubi a cikin ash-shafa ya ruwaito daga Imam Malik annahu qala, Imam Malik ya ce man sabba Aishata kutila, wanda ya tsagi Aisha alƙali ya kama shi ya kashe shi. Kila lahu, sai aka ce mishi lima, dan me za a kashe shi? Qala man ramaha faqad khalafa al-Qur'an, wanda ya jefe ta da zina to ya saba wa nassin al-Qur'ani. Waqad ajma'a al-muslimuna ala ma qalahu al-Imam Malik rahimahullah, musulmai gaba daya sun hadu akan cewa abinda Malik ya faɗa daidai ne. Naqal al-ijma'a ghayru wahidin min al-ulama, malamai da dama sun bada bayanin wannan ijma'i, minhum shaykhul islam ibn taymiya wa ibn kathir wa ghayruhuma, daga ciki akwai ibn taymiya da ibn kathir da sauran malamai Allah ya gafarta musu. Wa qad yakunu sabbu duna ma dhakar, kai kuma zagin ya zama bai kai wannan ba, zagi ne karami haka. Fala yasilu bi sahabi bi saibi ila al-kufr, to wannan bai kaiwa da wanda ya faɗe shi zuwa kafirci, kamar wanda zai dinga wanda yake musu Allah ya isa cewa sahabbai sun cuce shi dan ba su ba wani mulki ba, kun ga wannan Allah ya isa kawai, to bai kai ga kafirci ba, wannan fasikanci ne amma shi ba. Kuma dama su musu mun haukari da haka suke farawa, ko su din da ba sa faɗan waɗannan mugayen maganganun kazafin zina, kazafin kafirci, kazafin ƙarya, cin mutunci, aibatawa, zindima ashar, a kira sunan mutum a ce Allah ya tsine mishi, Allah ya la'ance shi da yin mutum mutumi ko hoton mutum ana taka shi ana ihu, da duk ba sa yin wannan. Daga baya ne suka fara, ya ci gaba da cewa wa in kana fasikan bi tafaqil ulama, ko da yake shi ma wanda ya kan fa fasiki ne mutumin banza ne. Limazidin min alfa'ida haula hadhihi almas'ala turaja'u kutubul ulama, idan ana neman ƙarin bayani game da wannan hukunce hukunce za a iya neman bayanai a wasu littafai kamar littafin As-Sarim al-Maslul ala Shatim ar-Rasul na Ibn Taymiyyah, kamar littafin Ash-Shifa ta Imam al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan fatawa ce ta malaman ƙasar Makka a wannan zamanin suka bada wannan fatawa, kofi ne na fatawa. To abu na ƙarshe da nake so na ambata mana shine da tattafai da za a iya samun tarihi da maganganu akan sahabbai da kare su, akwai littafai sun fi guda 101 wanda za a iya ambata, amma zan takaito akan wasu kaɗan sosai da gaske wanda za a iya samun su, za a iya riƙe sunayensu kuma suna da sauƙin samuwa. Akwai littafin Tabaqatu Ibn Sa'adi, akwai Tabaqat na Khalifa Ibn Khayyat, akwai At-Tarikh al-Kabir na Imam al-Bukhari, akwai At-Tabaqat na Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, akwai littafin As-Sahaba na Mutayyin shine Malam Muhammad Ibn Abdullah al-Hadrami, akwai Mu'jam as-Sahaba na Al-Baghawi, akwai littafin Ma'rifatu as-Sahaba na Imam Kandahlawi, akwai Asma'u as-Sahaba na Ibn Hibban, akwai littafin Fada'ilu as-Sahaba na Imam Ahmad Ibn Hanbal, da kuma na al-Imam Ad-Darqutni Abu al-Hasan, akwai littafin Ma'rifatu as-Sahaba na Ibn Manda, akwai Hilyatul Awliya na Malam Abu Nu'aym al-Asbahani, akwai littafin Al-Isti'ab fi Ma'rifatu al-Ashab na Ibn Abdul Barr an-Namari, akwai Usdul Ghaba na al-Imam Izzuddin Ibn al-Athir, akwai Tajridu Asma'i as-Sahaba na al-Imam Adh-Dhahabi, akwai kuma littafin Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba na Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi ala al-jami'. Waɗannan tsakurai ne kawai daga tuwasan bayanai na samun tarihi da maganganu akan sahabbai. Ina ganin surutuna ya fara yawa ko, ya kamata in tsaya haka. Abinda na faɗa daidai, ina fatan Allah Ubangiji ya bamu ladan sa, ni ya bani ladan faɗi, ku kuma ya baku ladan saurare. Abinda yake na gaskiya da alkhairi, Allah Ubangiji ya bamu dama aiki da shi. Kurakuran da suka faru Allah Ubangiji ya sa mu manta su, Allah kuma ya gafarta mana ni da ku gaba ɗaya. Ina addu'a ta musamman cewa Allah Ubangiji ya sa mana albarka a rayuwarmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu. Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai, ya Allah ka dankwafar da shirka da kafirci da magudanci da shi'a da dukkanin bata Allah ka tsare mu daga sharrorin bid'o'i da munanan aqidu Allah ka tsare mana zuriyyar Allah kuma ka sa mu cika da imani ya Allah ka tashe mu tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin mu a cikin karkashin tuta da cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ada ta musamman ga malaman waɗanda suka shude ubangiji Allah ya gafarta musu da iyayenmu da ɗan uwanmu da sauran salihan bayi kowa na da buƙatar shi a wurin Allah subhanahu wataala ya Allah ka biya mana buƙatun mu ga baki ɗayan mu na alkhairi ya Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi ya Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi yadda Allah ka hada fuskokin mu anan Allah ka hada fuskokin mu a cikin rahamarka ada ta musamman ga Malam Jamilu waɗanda abokanmu ne malamai ne masu da'awa wanda suka tsaya suka jajirce dan yin ayyukan alkhairi a wannan bangare na dakace da sauran garuruwa ubangiji Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara musu kwarin gwiwa Allah kuma ya ba su ikhlasi Allah ya ba su hakuri da juriyan irin jafa'i da sauran fitintunu da suke faruwa na cikin gida da na waje subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Assalamu alaikum. Muna miƙa godiya ga Allah da kuma godiya